Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa, assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya da wannan yammacin talata 8 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe na ci gaba da duba irin matsalolin da matasa ke fuskanta wajen neman ci gaba da karatu a manyan makarantu. Kuma a makonni uku da suka gabata, matasan da Mahmud Ibrahim Kwari ke tattaunawa da su sun nuna cewa akwai ƙarancin guraben karatun, akwai rashin kyakkyawar sadarwa tsakanin ɗalibai da hukumomin manyan makarantu da dai sauransu. To idan ɗalibi ya buga ya kasa samun shiga jami'a, me abin yi, me shawara?
Da ka ci gaba da nema.
Ko mutum ya zama ne yana da duk wani qualifications dai da ake needing a makaranta, why not mutum ya yi trying luck in shi in other places.
To ta shawara shi ma Mallam Kabir Sufi Said na kwalejin Share Hogen Shiga Jami'a dake Kano zai ba ma ɗalibin da ya kasa samun shiga kowace irin makarantar gaba da secondary bayan ko ya yi duk kokarin da ya kamata yi.
Kar mutum ya yi abu da ka, kar a dogara ga hanya daya, cire kansa girman kai kuma yi tunanin cewa a kowace sana'a kake yi za ka iya ita kanta wannan sana'a kawo canji a ciki.
Yau Nasu Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto, zai baiwa matasa shawara a filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayarmu ta Facebook da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To da farko ga Nasir Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto a filin matasa masu basira. Yau shawara yake ba mu matasan da ke kukan cewa ba a ba su wakilci a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba.
Shawarar da nake bayarwa shine na ɗaya dai mu fahimci abu daya. Wannan matsala ta rashin sa matasa ga salo na mulki, ina ganin ya samu nasaba ne game da irin ministoci waɗanda shugaban ƙasa ya naɗa mutane suna ganin kamar ba matasa a ciki. Amma kuma idan ki koma a jihohi, kamar har dai a ce irin jihar Sokoto, za ki cimma mutane da yawa waɗanda su ma matasa ne, saboda shi kanshi gwamnatin matashi ne, mun kan mutum da muke bayan shi matasa ne. Haka matasa sun fi yawa, idan kinka duba a jihohi zaki cimma cewa matasa suna da yawa a wurin harkoki waɗanda sun kushahi mulki. Na biyu shine idan kana matashi ya zan cewa baka cin hanci, ba rashawa, kana tsare ƙa'ida ta aiki, sannan kuma kana bin dokoki na aiki, wannan shi zai nuna cewa matasa za su suna da abinda za su iya kawo wanda yake daban ne da abinda sauran mutane ke. Saboda haka waɗannan abubuwan idan matasa suka zo suka gabatar da su, to shi zai sa wasu su koya gare su su ga cewa su ma suna da bukata su shigo cikin wannan sana'a na mulki. Sannan kuma dole ne mutane su sadaukar da kansu su shigo wurin wannan harka ta demokradiyya. Duwa da kake matashi idan ka tsaya daga waje, ko kuma saboda gudun ka rasa aikinka, ko kuma saboda gudun a zage ka, ko kuma saboda gudun a ce baka iya ba, to in kana jin tsoro na demokradiyya ka tsaya a jere, to wasu inda su ba matasa bane amma su ba sa jin tsoron demokradiyya kuma suka shiga cikin ta, to za a ci gaba da samun wannan jibi na cewa waɗanda ba matasa ba su ne ke mulki. Saboda haka ina kira ga matasa 'yan uwana kada su yarda da cewa ba za su iya ba, su yarda da cewa suna iyawa. Sannan idan suka shigo su nuna bambanci na aiki, su nuna bambanci na sanin ya kamata, su nuna bambanci na kokari da sanin makaman aiki, su yi kokari su su guji ayyuka waɗanda suka tare cin hanci da rashawa da sauransu. Waɗannan abubuwan shi zai nuna cewa matasa suna iyawa, sannan kuma lokaci yayi, sannan kuma wasu sauran matasa su ma za su ga cewa a to ai tunda irin suna so zarumai sun zo wannan mataki a cikin waɗannan kankanan shekaru, to su ma suna iya samu su zama su ma shiga irin wannan matakin wanda
yanzu. Kuma ga amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook, wato ta yaya tsarin baiwa almajirai ilimin zamani zai taimaka wa matasa su koyi fasahohin da suke bukata don su samu ayyukan yi?
Yau da gobe, matukar za a koya musu ilimin fasaha da kuma kayan gwaje-gwaje isassu, to tabbas za a ci moriyar hakan. Domin muna da ɗimbin matasa masu fasaha da basira. Rashin taimako da kayan aiki ne kawai ya sa aka bar su a baya, sako daga Mujahiddin Muhammad.
Yau da gobe kenan, ai abin a bayyane yake, tunda dai almajirai ne, to sai an koyar da su fasahar ta harsunansu, sannan bayan sun kware, kar a bar su a haka. Wato a basu kayan aiki, ina nufin a tallafa musu, sako daga Adamu Muhammad Kurema.
An gaya muku ba mu da ilimin zamani ne, boko zalla ba ilimi bane, sai an hada da na addini. Dan boko a kullum yana ganin kansa wayaye, bai san mu kuma kallon wawa muke mashi ba. Ka duba sai mutum ya je Ingila, America, Malaysia, duk saboda boko, amma in ya hadu da almajiri mara tsoron Allah sai ya damfare shi. Kaga wayo bai yi amfani ba kenan, sako daga Rabu'u Haruna Hussein.
Yau da gobe, wannan tsari zai taimaka matukar gwamnati ta maida hankali ga makarantun tsangaya. Wannan shiri zai bunƙasa in ko tai mai rukon sakainar kashi, to wallahi tamkar kuwa baya ga yaƙi ne. Sako daga Ahmad Ladan Girkau.
Akwai buƙatar nazarin tsarin da Malaysia ta bi, inda mahardatan Qur'ani suka hardace duk zanen taswirar kwamfuta suke ƙera tasu da kansu, sako daga Dan Juma Yahaya.
A gaskiya, taimakawa almajirai su koyi karatun zamani abu ne da zai taimaka wajen rage yawan matasan da ba su yi karatun zamani ba, amma ba zai taimakawa matasa wajen ƙirƙiro fasahohi ba. Idan muka yi la'akari da yadda wasu matasa suka ƙirƙiro wasu muhimman abubuwa irin su jirgin sama mai saukan ungulu, a maimakon gwamnati ta taimaka wa irin waɗannan matasa, sai ta yi watsi da su, wasu ma har ana yi musu barazana. Sako daga Dahiru Muhammad mai Arsenal.
Yau da gobe, hanyar da ta dace ita ce a baiwa malaman su kulawa ta musamman, kuma a ware masa azuzuwa domin koyar da su da abincin su da sutura da magunguna da sauransu. Ba wai faɗi da baki ba, kamar yadda wasu jihohin suka fara yi. Nagode. Sako daga KB Show Kabir KB.
A gaskiya, sai gwamnati ta shigo ciki ta sa hannu da wadata malamai da kayan aiki da kuma cika alkawari. Idan an yi haka, to komai zai daidaita. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta Yawuri.
Saboda Allah, waɗanda ma ba almajiran ba, ba a taimaka musu ba balantana almajirai. Yanzu ma da ƙoƙarinka, ko da na sata amsa ne, kafin ka samu result sai ka yi da gaske, ko ka nema da dattawan nan guda biyu da ke kan takardar kuɗin Najeriya. Gaskiya sai an yi gyara sosai. Allah ya taya wannan gwamnatin akan harkar ilimi. Sako daga Muhammad Idris Zakariya.
Yau da gobe, hakika baiwa almajirai ilimin zamani zai taimaka don ci gaban al'umma, musamman a arewacin Najeriya. Domin kuwa yanzu ba wani karatun allo da almajirai ke yi. Sako daga Shamsuddin Ishaq Jos. Yanzu ga zauren matasa, kuma ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da ɗaliban da yake ci gaba da tattaunawa da su.
Malam, wai magana da ake shi ne, akwai alaka mai ƙarfi tsakanin rashin samun admission a manyan makarantu da jami'o'i da kuma ƙaruwar yaran da suke shiga a yanayin da bai dace ba, suke wasu ɗabi'u da suke zama matsala a cikin al'umma. Misali, ba kowa ne yake da kwazon da zai nemi shiga jami'a sau ɗaya, bai samu ba, sau biyu, bai samu, sau uku ya kuma ci gaba da nema ba. Misali, dama wani ɗan talaka ne da sauransu. Wai ya kake ganin su mutane a ɗaiɗaikun su ya kamata su yi don a sami wannan matsalar, misali an warware ta?
Zan kalli wannan al'amari ta yanda zan iya cewa ita gwamnati za ta iya inganta su da kuma ƙara adadin jami'o'in, sannan ba iya wannan ba, tunda dama ba kowa ne lalle zai iya karatun ko lalle sai ya samu karatun a inda yake so ya samu ba. Idan muka kalli abin ta sigar irin abubuwan masha'a da ake aikata sakamakon rashin samun, misali admission da ɗalibai suke yi, akwai other abubuwa wanda mutane za su iya yi kuma za su iya bawa kasa gudunmawa wurin haɓaka tattalin arziki.
Banta rumfashin ka ba, so kake ka ce idan yanzu na nema admission zan shiga jami'a na karanta law ko engineering ko medicine, in ban samu ba me kake so ne?
Sai ka ci gaba da nema.
In ban samu ba me zan yi?
Eh to,
me shawara ka aure na me kamata ne?
Abin da yake faruwa shine wasu lokacin idan shi mutum ana so ko Allah yana so ya zama wani abu ko ya taka wani mataki, ba fa lalle ne sai ya same shi ta cikin sauki ba.
Sai ya zama na yi yunkuri sau ɗaya sau biyu, dama ni ɗan talaka ne kuma ban samu ba. Me shawara ka aure na?
Eto gaskiya ka ci gaba da nema, amma kuma ka nemi shawarwari na yanda za ka karkata ga wasu abubuwan da kai za ka gina kanka kuma ka taimakawa ƙasa.
Farhan, yanzu sai na nemi, nake so in zama likita, da haka na nemi admission na rasa. Abin yana damuna. Me in na zo na gaya miki, me za ki ban shawara na yi?
Zan ce first and foremost, instead of kaita applying a jami'a ba ka samu ba, why not mutum ya yi trying luck in other places?
Kamar
a college of education ko kuma polytechnic ko kuma...
Duka idan ya zama ban samu ba ya lai.
Idan ya zama ba ka samu ba, sai a yi go entrepreneur. Mutum ya nemi wani abin da zai iya sustaining kanshi.
Kamar me kenan, na ce yanzu na nemi shiga jami'a, na nemi shiga college of education, polytechnic ban samu ba. Sai na ce dan Allah ina so ki bani shawara. Farhan, me za ki ce nayi?
Start a business. Kai kasuwanci ko wani petty job haka, maybe for example.
Wanda fa gona?
Yeah. Noma, aikin tela, ga auto shops, mechanics, ga akwai inda suke yin normal handmade shoes, akwai abubuwa da dama da mutum zai iya yi kuma zai iya sustaining kanshi da kanshi ko bai je makaranta ba.
Aisha, me saƙonki ga ɗaliban da suke neman admission?
Saƙona gare su shine kafin dai su nema ko in suna nema ya zamana suna bin duk wani abu da zai kawo musu cikas a wurin rashin samun admission din, saboda su tabbatar cewa duk inda aka taɓo su ba su da matsala. Sannan mutum in ya san cewa dama bai da shi, to kar ya nema, balantana ransa ya ɓaci har ya zuciya ya ce ba zai makaranta ba. A samu daidai inda ake waye ce ko ne ko mutum ya zamana yana da duk wani qualifications dai da ake needing a makaranta, ya zamana mutum yana da shi.
Amma kamar wasu suna cewa ma ai sharɗa mali ake ginda sun yi tsauri da yawa. Idan kika je jami'o'in kasashen waje, ko kika je America, ko kika je UK, ko kika je Malaysia, ba haka abin yake ba. Ba kya ganin cewa wannan ma abun dubawa ne?
Gaskiya abin dubawa ne, amma abin da yasa nake tunani ake tsaurarawa kamar mu a nan, saboda kamar yadda muka yi zancen ƙarancin universities, sannan kuma da yawan ɗalibai sosai, to sun rasa ta inda za su rage ɗalibai. To shi yasa suke ƙirƙiro wasu abubuwa masu wahala wanda kafin mutum ya samu admission ɗin sai ya ci wahala. Shi yasa suke fito da waɗannan abubuwan don su rage wa kansu su ma aiki, su rage kuma ɗaliba.
Da haka kenan abin yi in an ƙara jami'o'i kuma sai a sauƙaƙa sharɗin da ake ginda?
Yawwa, in suka ƙara jami'o'i to sai ya zamana su sassauta kuma
ta inda za a samu a taimaki waɗanda suke tasowa su ma su samu ilimi mai amfani, kuma su samu university din har su samu su yi abin da ya kamata a gaban su. Ba mutum ya dinka zaune ba, shi ba makarantar, shi ba wannan, ya nema ya gaji ko ya kwanta.
Abakar, malaman nan an ce suna dan taka rawa fa wajen dakile samun admission ko kuma bude kofar a same shi. Me shawararka a wurin su?
To, duk wanda ya yi daidai ya sani, kuma duk wanda baya kan daidai ya sani, amma ni ban san ba wani abu da zan iya cewa akan wannan.
Dama mun yi magana da kai cewa matsalolin suna da yawa, kai ya kake ganin za a warware su aminci da
su? Matsaloli kamar na
kamar misali, Abakar bai buɗa mana ba, mun ce malamai yana takarawa wajen dakile samun admission ko kuma su buɗa kafa a same shi, misali ta haitin da su hukuma ta ratayawa alhakin su ɗauki ɗalibai bisa sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza. To amma wani lokacin sai ake ɗan kaucewa sharaɗin a shigo da ɗaliba ko ɗalibi, ko kuma a yi amfani da sharaɗin a daƙile shigowar ɗaliba ko ɗalibi saboda wani dalilai. Me kake ganin ya kamata a yi su idan hakan ɗin ta tabbata? Me ya kamata hukumar makaranta su yi ko kuma gwamnati gaba ɗaya ma?
Na ganin abin da ya kamata a yi shi ne a sani cewar ko me ake tafiya a kai, a tafi a kan doka da ta kafa wannan abin, sai dai in wani abu aka san haka ne zo ya ginda, ma'ana ya zama na dole a dinga yin abin based on merit, sanayya da sauransu duk ba ta taso ba. Saboda shi wanda ka taimakawa wani lokacin ta irin wayannan hanyoyin, akwai yiwuwar su ne za su zo su zama shugabanni, kuma ba lalle ne su rike shugabancin yanda ya kamata ba saboda ba su samu abin ta halattacciyar hanya ba.
Akwai matsala na rashin ko gazawa wajen neman bayanai kan yadda ya kamata shiga makaranta kaza. Idan ka dau al'ummar Hausawa, ƴaƴan Hausawa suna da ragwanta ko rashin karsashi wajen bari in tashi in tafi FCE ko in je BUK ko in waye, ko Abubakar yana jami'a Bayero bala in je in same shi, wai ya ake shiga jami'a ne, wai ya kaza yake, wai irin wannan inquisitiveness din. Me zaka ba shahara ɗalibai kannanka da suke da muradin shiga jami'a da sauran manyan makarantu, me ya kamata su rinka yi?
Ito, shawara ta anan shi ne, mafi yawancin lokaci ko da mutum yana cikin makaranta ba lalle ne iya baka bayanin yadda za ka shigo yadda ya kamata ba. Abinda nake gani shi ne za ka iya bincika shafin yanan gizo-gizo na wannan makarantar, ko akwai wani bayani da aka saki wanda yake da alaka da yadda za a samu shigowa makaranta, saboda yanzu abubuwan duk sun koma ta wannan hanyar. Ba lalle ne yanzu misali ana ba da brosha da sauransu wanda mutum zai karanta ya ga yaya zai ba. In kuma kana ganin hakan yana da wahala, so yana da kyau mutum ya shigo cikin makaranta. Akwai bangarori da dama wanda suke ta'ammali da ɗalibai, wanda su aikin su ne za su ji abin da ɗalibai suka zo da shi don su ga me za su iya yi a kai. Amma fazancen gaskiya shi ne mafi yawancin ɗaliban namu ne yanzu, na gaya ma tun a farko, burinmu shi ne admission ɗin muke so. Ba ma tunanin cewar yaya za mu binciki information on our own, saboda abu ne wanda kake neman ilimi ne kake neman shi, ba gida zai zo ya same ka ba, dole ka wahala.
So yana sai an tashi tsaye.
Sai an tashi tsaye.
To shi ma Mallam Kabir Sufi Said na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano, kowace shawara zai ba ma ɗalibin da ya kasa samun shiga kowace irin makarantar gaba da sakandare bayan koya duk kokarin da ya kamata yayi?
Shawarar da zan ba shi din, idan har wataƙila rasawa da yake yi tana da nasaba da guidance sosai, in ce kar mutum ya yi abu da ka, ya yi ƙoƙarin tuntuɓar waɗanda za su taimaka masa ya samu guidance. Wasu jihohi sun yi ƙoƙarin samar da ɓangarori na gwamnati da ke da ya kamata a ce na ba da guidance, ko da ke a halin yanzu na ga sun karkatar da akalar abin nan ɗinsu wajen kawai ƙoƙarin samar da guraben aiki. kowanne yawancin gwamnatoci na jihohi sun yi abin da ake cewa guidance and counseling unit, wanda kamata ya ce su mai da hankali wajen ba da shawarwarin yadda za a yi a samu shiga makarantun. Amma na ga su sun mai da hankali gaskiya wajen samar da guraben ayyuka musamman a gwamnatin tarayya ga NGO'in su. To idan dai ya kasance mutum ya yi kokarin neman guidance inda yake ma'ana ya tuntuɓi masana abin, ya yi haƙuri ya daina yi da ka ya tuntuɓi masana abin, to wataƙila za ki ga an samu sauƙin haka. Sannan kuma wani lokacin ina ba da shawara da dama ga ɗaliban ma kar a dogara ga hanya ɗaya. Mutum ko da a ce yana da abin da zai kamata a ce ya bashi matakin shiga direct entry kuma ya sai form na direct entry, to sai in ce masa ba gajiyawa ba ne idan kuma ya sai na matakin ƙasa da haka, ya sai matakin JAMB ko na UTME, in ce masa babu laifi idan ya haka ɗin. Saboda ya kasance ya zauna shekara guda ɗin baya komai, gara a ce ya shiga ta matakin ƙasan su ɗin kafin shekara duk yana cikin wannan tsari. To na kan ba su shawarar rarraba hannu a karshe, lalle ka ce lalle kawai saboda kai ga matakin da ka cancanta ɗin sai lalle shi ɗin. Wani lokaci idan aka rarraba hannun kuma sai a ga a cikin ikon Allah an yi nasara. Sannan kuma nakan ba da shawarar kuma maimakon jira ɗin mutum ya zama na ya shekara guda baya komai jira yake shekara ta dawo ya sake cika wani form ɗin ko na direct entry ko na JAMB, nakan ba da shawara mutum ya yi kokari ya amfanar da kansa lokacin wannan jiran, ya shagaltar da kansa da yin wani abu da na ci gaba rayuwarsa. Sai kamar yadda na ce ya iya zuwa ya nemi wani matakin ilimin ƙasa da na wanda yake jira a wannan lokacin, sai ka ga wannan jiran bai bada lokaci ba, ya shekara ɗayan da ya jira zai iya zuwa ya samu wani certificate ɗin da yake kuma a nan gaba zai taimake shi wajen neman aiki ko kuma inganta rayuwarsa, ko kuma ba laifi ma ya fara aiki ya je koyi ɗan wani kasuwanci da zai kasance ba dai jiran kawai yake shekara ɗaya biyu uku a mutum yana ta jiran abu guda ɗaya da ba lalle shi ya zo ba. Waɗannan abubuwan guda uku zan ba da shawara, na ɗaya na neman shawara, na biyu kuma na rarraba hannuwa, sannan kuma na uku na ƙoƙarin ganin cewa a zaman jiran da aka yi ya kasance an samu wa kai wani abu na mutum zai inganta rayuwarsa, ba kawai mutum ya zauna baya komai kuma yana wannan ne ma zai sa idan har aka rasa ɗin sai a ga abu har yana neman ya jawo mutum wani ciwo watakila abin nan ɗinsa ko kuma ya sa shi ya fara tunanin yin wani abu mara kyau. Amma in ya kasance lokacin da yake jira ɗin ya yi wani abu ko da bai kai matsayin ko matakin wancan abin da yake jira ba, sai ka ga nan gaba ya tsinci ribar yin haka ɗin wannan certificate ɗin da ya nema a lokacin da yake jira. A shekara biyun da yake jira ɗin ya isa ake yi wata diploma ko wani babban certificate ko wani course da yake zai taimaka masa a rayuwarsa kuma zai iya taimaka masa nan gaba wajen samun aiki. Wato shi ne shawarar ita ce kada a raina sana'a ɗin. Wani abu da ya ja hankali na cikin wannan satin shi ne a chatin yanar gizo na Facebook sai muka ga wata mata da take yar asalin kudu maso gabashin Najeriya ce da take zaune a Abuja, kuma ta je kasuwa sayayya sai kasance wanda zai tura mata kaya a baro ɗin, in an sai kaya ana ɗora a baro a turo zuwa bakin titi, wanda zai tura mata ɗin da ta mashi magana sai ta je ta bata ansa da irin turancin da ya bata da kuma yanayin shigar shi da ta gani, sai ta ga cewa ya ɗan sha bamban da sauran masu tura baro ɗin. To yana turo mata ɗin suna tafiya suna tattaunawa, sai ya gaya mata cewa ya gama makaranta ne amma yana ƙoƙarin tattara kuɗaɗen da zai samu ya shiga mataki na gaba. To da suka tattauna ta ɗau hoton shi ta ɗau sunan shi ta rubuta labarin a shafinta na Facebook, sai wannan ya ɗau hankalin mutane da yawa. Kafin sati biyu dai abin ma sha'awar shi ne mutane da yawa har sun sa ta taje ta neme shi, taje ta ga inda yake, ta ɗau hoton inda yake ɗin ta sake sakawa a feedinta na Facebook, mutane suka ƙara ba ta ƙwarin gwiwa ta sa shi ya buɗe account. A yanzu maganar da nake da ke mutane sun tara masa kuɗaɗe masu yawa a cikin account ɗinsa da zai je makaranta. Wanda ya koma kasuwa ta Buse yana tura baro shi ne Allah ya yi masa wannan laifin a dalilin bere na waccan sana'a ba. To so da ka kowace irin sana'a ce babu karena ta kuma Allah shi ya san wace hanya zai fito maka da mafita a cikinta. Wato kada mutum ya ɗau girman kai ya sa kanshi cewa ya yi matakin sakandare akwai abin da ba zai iya ba. A'a, kuma kowace sana'a ka shiga akwai yadda za ka inganta ta. Shi wancan da ya shiga wannan sana'a tura baro ɗin ya inganta tashi saboda bai yi shiga irin tasu ba. kuma bai kaskantar da kanshi ba, amma Allah hakika wannan ya sa ma shi da kansa ya faɗi cewa ko da yake saboda yadda yake yanayin shigarsa kansa ta sa mutane da yawa sun fi jin yadda da su bashi ya sa musu kaya ya tura akan sauran waɗanda suka wulakantar da sana'a. To saboda haka mutum ina ganin kamata ya cire wa kansa girman kai, kuma ya tunanin cewa a kowace sana'a kake yi za ka iya ita kanta wannan sana'a kawo canji a cikinta. To saboda haka in mutum ya cire wannan girman kan watakila sai ka ga ya kawo canji a ita kanta karamar sana'ar, kuma ya kawo wa kan ya kawo wa rayuwarsa shi ma kansa canji mai alfanu. Bring it out, let it shine, bring it out, let it work. I see a great you, I see a great me, I see a great us. I see a great continent, I see great nations. I see people whose existence cannot afford to be ignored. Not by any nation of the world, not by any race. Jamila, kin ga yadda Daniel Brown ke tarawa daga yaji kiɗi shi kaman mazari.
Yana jin daɗin waƙar ai.
To Jamila, ka hanmu ƙarƙare, dole mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wakilinmu wanda ke Kaduna, wato Isa Lawal Ikar, wanda kuma duk mai sauraron wannan shiri na yau da gobe ya san labarin ɗan iya.
Gaskiya.
Yawa, to an musu rasuwa a ƙarshen makon nan da ya gabata, babban yaya su ta rasu. To saboda haka muna miƙa ta'aziyyar mu, Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya kuma sa ta huta. Shi kuma Isa Lawal Ikara da ma'aihinsu, ko in ce ma'aihonsu da duka 'yan uwansu, Allah ya ƙara haƙuri da dangana ya kuma sanyaya musu zukata, amin sun mu amin. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah Ubangiji ya kawo mana ita da to da sauki. Allah ya kyautata namu ƙarshe. To masu saurare, abin da ya sawwaka kenan, sai kuma anya, ko akwai wani abu ne gobe mai zami ne?
Gobe ai akan siyasa ne ba?
Siyasa ko? To kuma za su ji labarin ɗan duk da rasuwar da aka yi da na tura mishi, kamar da yadda muka saba bayani ya ce mini, amma an mishi rasuwa yanzu haka yana Ikara, amma zai yi ƙoƙari, wallahi ya koyi.
Gaskiya, Allah ya ji
kanta. Muna godiya sosai, kuma muna ƙara ta'aziyya, Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta. Amma saurare, iyakacin shirin namu kenan, da watan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki, sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniya mu Mr. Cornelius. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.